sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamun tsaye kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma da Lord da kuma niya a kuma na iya samun Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su kuma masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta a jihar Niger, Nigeria ta fara yin kuryaki da bangan siyasa a tsakanin matasa Kano kuma ku ji abin da wasu ƴan Niger ke cewa game da hada kasar da layin dogo daga Nigeria zuwa cikin kasar. Sai nasiha albarkacin watan Ramadan, daga nan Maryam Dauda ta shigo da shirin ta na kallabi. Sai labarun da suka dauke hankulan jaridun nan Amurka, daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna. Sai dai duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum wa saurare ga labaran. Mutane akalla 6 suka mutu bayan da bom ya tashi cikin wata mota a tsakiyar birnin Benghazi dake gabashin kasar Libya da daren jiya Alhamis, kamar yadda mazauna wurin suka gaya ma kafar labarai ta Reuters. Bom din ya tashi ne daura da hotel din Tivesti wanda shine yafi girma a birnin. Motocin daukar majinyata sun yi ta rugawa zuwa wurin, to amma nan take dai ba a samu wani ƙarin bayani ba. Benghazi, birni na biyu a girma a kasar Libya, na ƙarƙashin ikon dakarun da suke kiran kansu askarawan kishin kasar Libya LNA a takaice, waɗanda su ne suka fi ƙarfi a gabashin Libyar, kuma Khalifa Haftar ne ke jagorantar su. Askarawan na LNA sun shafafatawa da ƙungiyoyi masu tsauraran ra'ayin addini, ciki har da masu alaƙa da ISIS da Al-Qaida da kuma sauran ƙungiyoyin da ke adawa da su har zuwa wajejen ƙarshen bara a wannan birni mai tashar jirgin ruwa a gabar tekun Bahar Rum. Tun bayan nan matakan tsaro sun inganta, to amma hare-haren bom da aka kai a kan wasu masallatai biyu a farkon wannan shekarar sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 35. Shugaba Donald Trump na Amurka ya soke ganawar da aka shirya zai yi ranar 12 ga watan Yuni a kasar Singapore da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Yana mai kafa hujjar yin hakan da kalaman da ke fitowa a baya-bayan nan daga Koriya ta Arewa. Shugaban ya kuma yi gargadin cewa sojojin Amurka sun shirya fiye da yadda suka taba yi a baya, tare da haɗin kan ƙawayen Amurka irin su Koriya ta Kudu da Japan, muddin da ya ƙasar ta Koriya ta Arewa ta yi abin da ya kira wauta ko garaje. Da safiyar jiya Alhamis, fadar shugaban Amurka ta White House ta fitar da wata wasiƙar da Trump ya rubuta ma Kim Jong-un, yana mai cewa, "Na yi matuƙar ɗokin ganawa da kai a can, to amma kash saboda matuƙar fishi da takallar da ta bayyana ƙarara a maganganun da kai na baya-bayan nan, ina ganin bai dace ba a halin yanzu mu yi wannan ganawar da aka ɗau lokaci ana shiryawa." To sai dai a martanin ta, Koriya ta Arewa ta ɗan kai zuciya nesa. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewar ya ce gwamnati ta fitar da wata takardar bayani ta wajen mataimakin ministan harkokin wajenta Kim Ki-gang, tana mai cewa, "Mun yi matuƙar yabawa da namijin ƙoƙarin da Trump ya yi, wanda babu wani shugaban Amurka da ya taɓa yi, na ƙoƙarin ƙirƙiro wata babbar ganawa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Muna masu ƙara jaddada ma Amurka cewa a shirye muke wajen neman mafita game da wannan rigimar a kowane lokaci kuma ta kowace hanya." To karfa a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan nukiliya IAEA ta faɗi jiya Alhamis cewa Iran fana mutunta sharuɗɗan da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 ta gindaya mata game da shirinta na nukiliya, wanda shi ne bayanin sifitoci na bincike na farko tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar. Hukumar ta IAEA ta ce Iran ta tsaya daidai yadda aka buƙaci ta yi game da batun inganta sinadarin uranium da adadin sinadarin uranium ɗin da za ta iya izawa da kuma sauran sharuɗa. to amma hukumar ta majalisar dinkin duniya ta ja kunnen Iran saboda takaita wuraren da za iya dubawa a yayin bincike. Wannan bayanin na majalisar dinkin duniya na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ta kakaba sabbin takunkumi kan Iran a wani yunkuri na matsa mata lamba don ta zo teburin tattaunawa saboda a saki lale game da yarjejeniyar nukiliya da kuma takaita gwaje-gwajen makamai masu linzami da kuma kawo ƙarshen girke sojojinta ko kuma kutsin da suka yi a gabar ta tsakiya. Ruwa da aka sheka kamar da bakin ƙwariya ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma raba dubban mutane da muhallansu a sassa daban-daban na gabashin Afirka. Abin ya fi shafar ƙasashen Kenya da Somalia da Rwanda. Ambaliyar ruwa ta auku a daidai lokacin da yankin ke ƙoƙarin murmurewa daga farin da ya yi addabe shi a shekara ta 2017 wanda ya shafi miliyoyin mutane.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka. Sabon mu faro daga jihar Niger inda wata kungiya ta fara yi kuwar wayar da kan matasa da kar su yadda a yi amfani da su a matsayin 'yan bangan siyasa. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yayin da hada-hadar siyasar shekara ta 2019 ke gabatowa a Najeriya, masu ruwa da tsaki akan lamuran siyasar sun dukufa wajen fadakar da matasa akan illar shiga bangar siyasa da kuma kaucewa furta kalamai na harzuka juna domin dorewar zaman lafiya. Akan haka ne ma wata kungiyar matasa ta gudanar da wani babban taron fadakar da matasan a garin Bidda, inda a kwanakin baya ma wasu matasan garin suka yi ma tawagar gwamnan jihar Niger Ature. Muhammad Isa Ifengi shine shugaban ita wannan kungiya da ta shirya wannan taro.
Well, abubuwa da ya faru da gwamna kwanakin baya a nan Bidda ba abun da mu muka so bane. Kuma tun lokacin nan da abun ya faru a nan Bidda, manyanmu na jihar Niger na zone A ba su zauna ba, sun kira samarin ga abubuwa da ya kamata ku yi, ba wai ku je ku tare manya yana zuwa ku je ku zage shi ba. A daina shaye-shaye, a daina yin ayyuka da ba su da dama. Manyanmu a jihar zone A daga Bidda har Makwa har Lafai, kowane gari suna zauna da samarin nasu su zauna lafiya, domin babu abun da ya fi zaman lafiya a kasan nan.
Injiniya Muhammad Daban jigo ne a jam'iyyar APC da ya halarci wannan taron ya bayyana mahimmancin shirya irinsa a daidai irin wannan lokaci.
Ba daidai bane ga 'ya'yanmu da jikokinmu yanzu su kasance za su yi abu irin na lokacin jahiliya. Zamani muke ciki yanzu da ya kamata 'ya'yanmu da jikokinmu da kanninmu su kasance mutane masu cikin hankalinsu. Domin me? Domin yanzu samari suna iya zama shugaban kasa, mun kuma gani a nan kasan samari sun yi shugaban kasa.
Jami'in yaɗa labarai na gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace ya ce ko baya ga faɗakar da matasan akan illar shiga bangar siyasa, za a iya amfani da taron wajen faɗakar da jama'a akan mahimman ayyukan da gwamnati ta gudanar domin ci gaban jama'a.
Wayanda suka shirya wannan taron sun shirya ne saboda suna so kuma su yi amfani da dama su yi ma jama'a bayani ga inda ake tafiyar da abubuwa, ga irin ayyuka da shi gwamnan Bakar Sani Bello yayi.
Daga bisani dai mahalarta wannan taro sun nuna amincewa da saki tsayawar takarar gwamna Abubakar Sani Bello a zaben shekara ta 2019 mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kinyara annanana haba yara manyan gobe, yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so.
To a gaida Mustapha, kafin mu ci gaba a shakata da faifan da ke bisa injin.
Yeah.
To a gaida Binta Musa Bena da wakanta na jarumi a cikin harshen da karanci. A can jamhuriyar Niger ko yan kasar ne suke bayyana ra'ayoyinsu game da hada kasar da titin jirgin kasa daga Najeriya zuwa kasar ta jamhuriyar Niger. Ga Haruna Maman Bako da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun bayanan ra'ayin hukumomin tarayyar Najeriya na janyo layin dogo daga Fatakol zuwa jamhuriyar Niger, yan kasar ta Niger musamman a nan iyakar Niger da Najeriya a birnin Kwanni, jama'a ke ci gaba da nuna farin cikin su kasancewar wannan tsohon mafarki ne da mutanen da ke bangaren Niger ta iyaka da jihar Sokoto ke yi, kuma a lokacin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 da kasar ta Niger ta shirya shugaban kasar mai ci yanzu cewa da Alhaji Muhammadu Isu yayiwa al'ummar garin birnin Kwanni alƙawarin zuwa wannan layin dogon har ma a tsakiyar garin na birnin Kwanni inda za a kafa tashar dokar fasinja.
Akwai niyya da ke garemu ta jawo jirgin kasa daga Najeriya daga kauran Moda a zo Sokoto a tsakiyar Lela Amarawa a tsakiyar hannun Kwanni.
Alhaji mai fada cewa yafa suna fatan ganin zakkuwar wannan layin dogon a cikin jamhuriyar ta Niger musamman a garin na birnin Kwanni inda tananne layin dogon zai so mashigowa daga tarayyar Najeriya zuwa kasar ta jamhuriyar Niger.
Muna fata Allah ya gwada mana muna raye a yi shi. Muna fata a yi wannan aiki domin ko ba dan mu ba dan al'umma na baya masu tasowa. Tunda duniya ci gaba na ta kanna ko washe ci gaba na akai ana wayewa. Kenan duk abin da kaka gani kasashen waje har yanzu gashi ka gani kasar ku. To zaka ji dadi, to sannan abu ne mai muhimmanci an kai shi, shina da muhimmanci yana ci gaba ga kasa. To sai dai mu kasar ta mu aka wata gawa da take, menene gawa ta gawa da take, muna fata a yi shi da a ji dadi, shi za alheri ga talaka da mawadata da kowa ya ji dadi. To amma abin da muka so don Allah ya hanka shi a san wanda za a yi a samu masu kula da matasa da sauraken su a samu ayyukan da za a sa su, saboda in kaddiba kasar mu hawa zamna gari banza ta yi yawa, shi ko in zamna gari banza ta yi yawa dole a samu matsaloli na rayuwa, a samu su swace swace, a samu su rashin gaskiya dai duk sha har kai ta. To shi da muka so a bar tankwaye mutane a bi dan mutane ayyuka nayi wanda jirgin kasa yan kai shi, to abu ne mai amfani ji al'umma da waya, tunda abu ne wanda in ya biyo mutun dubbai za su ciciki. Sannan mu kasar mu muna da arziki, a barci ba mu da arziki domin ba mu da yawa, sai dai dadan arzikin yana talariya ga tsarran mutane.
Suwar layin dogon da hukumomin tarayyar Najeriya suka ba da sanarwa har zuwa kasar Niger zai kawo wani sabon canji ga sha'anin kai da kawowa da ma hulɗantakewa da ma sabon salon kasuwanci tsaka nan kasashen Niger da Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Amma ku bari ina fada maku komai zama Najeriya da Niger daidai duka.
To yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yan uwa muslimai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Atayyar Ibrahim Koko mai laqabi da At-Takbir. Na'ibin limamin Juma'a na Nasarawa Kuntagoro local game. Ta asirin watan Ramadan a musulmi gaba daya ana son mu fa'idan tu da watan Ramadan a wajen kyawawan dabi'u da kuma mu'amala kyawawa da kuma rike addini sosai ga rashin shaye-shaye, abar shaye-shaye da sace-sace, sare-sare da irin bangan 'yan siyasa masu saran mutane da ana kashe mutane, ana kwashe kudin mutane. Duka Ramadan ya yi hani akan wannan. In aka ce ana azumin Ramadan ba shi da shakawai aka hana ba, duk abin da Allah ya hana Ramadan a cikin Ramadan an ce mutum ya bar shi duka gaba daya. Yanda mutum ya hana cikin shi cin abinci da sha, ya hana hannunsa da bakinsa da idonsa da kudinsa da duk abin da Allah ya hana, wannan shi ake cewa Ramadan. Don haka ƴan uwa musulmai, mu yi kokari mu yi tarbiyyar da ƴaƴanmu akan kyawawan ɗabi'u, mu raba su da miyagun ɗabi'u. Allah ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To kada a shagala dai, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 16, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta wannan makon ita ce Aisha Bello Tukur, wadda ke da wata gidauniya da ke taimakawa mutane mai suna Obus Global. Masu iya magana dai sun ce waka a bakin mai ita tafi dadi. Yanzu dai bari in hada ku da malama Aisha, ku ji irin ayyukan da wannan gidauniyar ke yi.
Ni daga jihar Katsina nake, amma an haife ni a Lagos. Nayi makaranta a Lagos, sai kuma na university a Ahmadu Bello University a Zaria.
To malama Aisha, ya labarin iyali, kina da aure?
Ina da aure kuma yara na guda uku.
To yanzu me ake yi?
Na hada gidauniya, ana ce mace Obus Global Solutions. Ina zama a Lagos, so office ina a Lagos yake, amma duk muna aiki a arewa, muna yi a kudu. A arewa muna yin su rijiyoyi, muna yin su borehole a ƙauyuka inda ake bukata. Tunda aka fara abin na Boko Haram a cikin Duguri, kuma muna taimakon ƴan hijira, ƴan IDP kenan, muna samun kayan agaji a cikin Duguri da su Adamawa.
Ita wannan gidauniyar ainihi dan me aka kafa ta? Dan gina rijiyoyi ne ko samar da ruwan sha?
Yawa, to mu gaskiya da muka fara wannan gidauniyar ainihi dan mun san cewa ana bukata yawanci a arewa inda ba a samu ruwa yana wuya. To kuma mun san cewa idan baka da ruwa a rayuwanka ba rayuwa. Mun san cewa kuma duk wanda ya gina rijiya, ya gina boho, kamar su daga tijariya ce. To ainihin musamman dalilin yadda muka fara kenan, amma kuma su gaskiya tunda muka fara mun zo mun ga cewa kuma akwai matsala a wurin kiwon lafiya, akwai matsala a makarantu, akwai kuma matsala a wurin taimakon mata.
Kamar waɗanne irin matsaloli ne musamman mata ke fuskanta da kuka gano?
To abinda muke yi yanzu, akwai wani initiative da muke ce mishi August Trainion.
Wani shiri
kenan. To abinda muke yi muna sai mu samu mata haka da suke nema su ɗan yi sana'a, ko kuma wanda ainihin sun ɗan fara sana'a amma kuma ba su da kuɗin da za su ci gaba da sana'a. Muna ɗan ba su kamar taimako ɗan finance haka, ba su kuɗin jari, mu ba su kamar 6-9 months haka.
Wata tara.
Samu yawa kamar wata tara don business ɗin su yi ƙarfi. Jarin da muka ba su bayan sun samu sun ɗan business ɗin su ya kai wani sai su dawo mana da kuɗin, amma ba interest ba komi. Daga nan ku ci gaba da juyawa.
Kamar a wani matakai kuke gudanar da ayyukanku, a jihohi ko a ƙananan hukumomi?
Alhamdulillah, muna yi a kamar ƙauyuka, sai kuma muna yi a local government,
ƙananan hukumomi,
sai kuma abin yawa kamar wannan shekara mun zo mu yi partnering da Lagos State Government. Mun yi malaria din watan da ya wuce, mun shiri mun je mun yi testin mutane.
A ina kenan kuka yi wannan gwaje-gwajen?
Wannan a Lagos muka yi, amma a kwanakin baya ma mun yi a Kano kamar shekara biyu haka da ya wuce.
To kin ga kin taɓa wani batu mai muhimmanci yanzu a Najeriya da ake fama da shi, batun masasarar cizon sauron nan ta malaria. Kamar wannan gidauniyar taku, ta wani hanyoyi ne kuke gani za a iya magance ko kuma a kiyaye rayukan mutane daga wannan masifar cutar?
So abinda mu gidauniyar mu dama muke, banda masifonet inda muke bayarwa, muna a cikin Malaria Day Project inda muke muna wayar da kan mutane abubuwan da ya kamata suna yi, abubuwan da ya kamata suna yi ba suna kwana cikin gidan sauro.
Kamar ta wane bangare kuke taimakon ƴan gudun hijira?
So muna taimakon su da kayayyaki, akwai kayan sawa, kayan ciyarwa, irin su kamar in lokacin sanyi muna samu barguna mu tura musu. Kwanaki ma da aka dan samu dan problem da yara,
aka samu matsala
don ba abinci, to muka samu irin koko wanda ya ake yin shi da gyaɗa, yawa sai muka tura musu.
Allah ya sa.
Kuma a under education kuma
ta fannin ilimi kenan,
kuma mun samu wasu jami'ai da na makaranta dan su bayar su exercise book haka, sai kuma ƴan secondary school wanda za su yi jarabawa na shiga jami'a, mun samu wasu textbooks da abubuwa da zai taimaka musu.
Sai shirin jarabawa kenan. To ita wannan gidauniyar, na ji an ce global, kuna zuwa wasu ƙasashe ne? ko kuna kan hanya
ba ma zuwa wata kasa amma muna insha Allah ai komai da lokaci muna tunanin gaba cewa ai dole komai zaka fara ka fara daga gida
haka ma sauraro anan zamu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauki da ci gaban wannan hirar A madadin ita babbar bakuwar tamu Aisha Bello Tukur da Ms Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da labaran da suka dauke hankulan jarida
Sharihin jaridin Amurka A cikin shirin sharihin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today Jaridar ta rawaito labari mai taken masu yanke hukunci sun yanke kamfanin tsaro da ya biya matar nan yar Georgia da mai gadin da suka dauka haya yayi mata fyaɗe dalar Amurka biliyan 1 Labarin ya ci gaba da cewa masu yanke hukuncin a kotun da ke Clayton sun yanke hukuncin a biya matar da ta tsira daga fyaɗen da wani mai gadi da kamfanin tsaro ya dauka aiki yayi mata dalar Amurka biliyan guda a lokacin tana yar shekaru 14 da haihuwa matar mai suna Hope Cheston wace yanzu ke da shekaru 20 wani mai gadi yayi mata fyaɗe a wani rukunin gidaje a watan October shekarar 2012 a lokacin tana yar shekaru 14 lawyer da ke kare ta mai suna Chris Stewart ya kira wannan hukunci da nasara mai girma ga mata a Amurka lawyer Cheston ya yarda da cewar diyar dala Amurka biliyan 1 ita ce mafi girma da aka taba baiwa wanda aka yi wa fyaɗe a Amurka kamar yadda jaridar New York Times ta rawaito har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken ana zargin Morgan Freeman da cin zarafi ta hanyar saduwa labarin ya ci gaba da cewa mutane takwas na zargin Morgan Freeman da cin zarafi ta hanyar saduwa da taba jikin mutane ba tare da izinin sa ba da sauran ayyukan rashin kyautatawa kamar yadda wani bincike na CNN ya nuna an dai buga labarin a ranar Alhamis rahoton dake bayani dalla-dalla na cewar ana zargin jarumin dan shekaru 80 da al'adar taba mata a lokacin da yake wurin da ake dauka shirin film wanda ya hada da manema labarai ko kuma wadanda suke aiki a karkashin kamfanin da ke shirye film Freeman dai ya kareta wannan zargi da ake masa a wani jawabi da ya bayar sai jaridar The New York Times Jaridar ta rawaito labari mai taken Korea ta Arewa ta ce ta lalata wurin da take gwajin makamin nukiliyar ta ƴan awanni kafin Trump ya fasa haduwarsa da shugaban kasar. Labarin ya ci gaba da cewa Korea ta Arewa ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta ruguza sanannen wurin ta da take gwajin makamin nukiliya a makonni uku kafin shugaba Kim Jong-un ya shirya haduwarsa da shugaba Trump. Sai dai ƴan awanni bayan Korea ta Arewa ta bada labarin, Mr. Trump ya bada sanarwar ya fasa haduwar. Sakamakon bacin rai da barazana da gwamnatin Mr. Kim a jawabinsu na kwanan nan ta nuna. Sai mu leƙa jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Jami'in da ke sintirin kan iyaka ya kashe bakin haure bayan gungun bakin hauren sun far masa. Labarin ya ci gaba da cewa jami'in sintirin kan iyaka ya harbe wani bakon haure har lahira a Texas a ranar Larabar da ta gabata. Bayan gungun bakin hauren sun far masa a wani rahoto da jami'an wurin suka bayar. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Nazir yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta ƴan albasa Katsina Sarrafin Najeriya. Ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari dan Allah dan Annabi. Tunda Allah ya kawo mu da mana Baba Buhari kace a noma. Saboda haka muna kira a baya saki cikin lokaci. Ina an fara samun ruwan sama muna so a bar taki da lokaci mai magana Muhammad Awal Baba iyar shi karamar hukumar Toro cikin jami'ar Bauchi Najeriya wannan abu da suke yi mana a sai an karbi miliyan 13 eh dai mu ji ta a cikin tafsirai ana cewa ne ne sanatawa ne dauki dawainiyar wannan sanatawa ne dauki dawainiyar wannan ba wanda ya sai mana geran kunu ko wani abu da zai zo ya faranta mana rai to talakawan Najeriya ku yi kokari inku in Allah ya dawo aina sanatocin kansu suka roka wa Allah da ba za su koma ba in Allah ya yarda
mai magana Hamidu Kadallabu daga nan Kadallabu wajar bisa jamhuriyar Niger ina ma fatan alkhairi dukkan kan musulmin duniya gaba daya kuma albarkaci wannan wata wata mai daraja wata mai alfarma to Allah ya kiyaye mana azumin kuma kuma matasa su kiyaye da azumin su kar su yi shaye-shayen banza to samu lada wurin Allah to Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu Niger ta Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa Biyoyi. Mai magana mun fara Isa Bagala a kanan da ba Najeriya. To ra'ayina a yau shine da Allah in yi kira ga gwamnatin shugaba Buhari da ta kawo mana dauki karamar hukumar Dambata da Makoda duba da yadda shugaban kasa yake karfafa mana gwiwa wajen harkar noma. To sai ya zamanto akwai dam da muke amfani da shi wajen yin noman rani, kuma yanzu dam din yashi ya zo ya fara cika abin da ruwan ya fara janyewa. Kuma tunda aka yi wannan dam lokacin murgayi Audu Bako har yau ba wani aiki da aka saki wa wannan dam. Wannan dam yana taimakawa mutane sosai wajen ayyukan gona musamman noman rani, kuma yanzu ya fara janyewa. To muke kira ga wannan gwamnati ta taimaka mana ta kawo wannan dam dauki.
To madalla yanzu mun zo ga shirin mu na karshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
To a takaicen, mutane akalla 6 suka mutu bayan da bom ya tashi cikin wata mota a tsakiyar birnin Benghazi dake gabashin kasar Libya da daren jiya Alhamis, kamar yadda mazauna wurin suka gaya ma kafar labarai ta Reuters. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauke ganawar da aka shirya zai yi ranar 12 ga watan Yuni a kasar Singapore da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Yana mai kafa hujjar yin hakan da kalaman da ke ta fitowa daga baya-bayanan daga Koriya ta Arewa. Hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai sa ido kan nukiliya AIAA ta faɗi jiya Alhamis cewa Iran fana mutunta sharuɗan da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 ta gindaya mata game da shirinta na nukiliya.
To madalla yanzu kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima da al'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin wato Duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo. Yanzu Ahmadu Kwa da kuwa nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmi Sigarba da ya taimaka mu gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya bada umarni, sai injiniyan mu John Ellison. Ni Sadan Ibrahim wake cewa ku ne lafiya, mu kuma kwana lafiya.